الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيو جمعة شابكوي جواتن شوال hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1426 wanda ya dace da na miladiya 2005 a wannan masallaci na unguwar mai kalwa mai albarka za mu fara karatun littafin al-muwatta littafin imamu malik إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله كافين مشيغا فارا كراتين حديثاً للتافين ناسوني تكيتشم بياني أكان أبوبوا كمر قداء أكو سنم فارا كراتين إن الله يرد أبنا فاركو دلكي سوني idan takaitaccen bayani a kansa shine neman ilimi da muhimmancinsa da kuma sharuɗansa. Neman ilimi yana daga cikin manya-manyan wajibai akan kowane musulmi wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora masa, domin da shi ne ibadar mutum za ta inganta. Abinda Allah maɗaukakin sarki ya so mahoran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi a farkon wahayin da ya sauko masa shi ne iqra, kai karatu. Mun san kuma karatu shi ne hanyar neman ilimi. To idan aka yi umarni da yin karatu, kaga abinda an yi karatun za a same shi ya zamanto shi makamin sa ma yafi karfin ayi umarni da shi. Hanyar da za a samu karatun ita kanta aka yi umarni da ita, ballantana shi kansa ilimin. Domin Allah maɗaukakin sarki ba a sanin sa ta hanyar tunani ko zato, bincike baya sa ka san Allah, ka san abinda Allah yake so. Ba zai yiwu ka je ɗakin bincike kamar inda masu ilimin kimiyya suke shiga su haɗe-haɗe su yanka tseraye su bincika ɗabi'unsu har su gano ƙa'idodin da duniya take tafiya. To shi Allah maɗaukakin sarki duk bincikenka ba za ka gano shi ba. Allah maɗaukakin sarki sai dai ya sanar da mu kansa, shi zai sanar da mu kansa, kamar yadda Allah yake cewa yuhadzirukumullahu nafsa, Allah yana tsoratar da ku kansa. Tsoron Allah ko da abu ne wanda yake baya samuwa sai da sanin Allah. To Allah maɗaukakin sarki shi yake tsoratar da mu kansa, ya sanar da mu kansa. Kuma Allah maɗaukakin sarki yana sanar da mu kansa da abin da yake so ta hanyar manzanninsa. Don haka abin da ya zo ma manzanni ake kiransa wahayi. Wahayi, sanarwa. Sanarwa daga Allah ta fuskara wanda take ɓoyayya, ba a ganin yayin da ake sanar da su. To ba zai yiwu a samu wannan a samu ilimi da Allah, da ilimi da al'amarin Allah ba, dole sai da karatu, sai da koyo. Shi yasa yake farkon wajibi akan kowane mutum ya san menene umarnin Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma ka nemi gafarar zunubanka, ka nema ma mu'mine gafara. Haka Allah maɗaukakin sarki ya umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka neman ilimi din nan muhimmi ne. Da shi ne za mu san yadda ibadar mu za ta inganta. Da shi ne za mu san abinda Allah yake so ni, mu san abinda Allah baya so mu bar shi. Da shi ne za mu san tafarkin tsira. Idan babu ilimi, to gabaki ɗaya an rusa asalin bautar Allah. Domin bautar Allah dai idan aka yi ta kafin ta inganta, dole sai sharuɗai biyu sun cika. A yi ta saboda Allah, kuma a yi ta ta dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. To duk san mutum ga Allah, duk ikhlasinsa duk kyautata niyyarsa idan yayi ibada saboda Allah din amma bai yi ta yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba wani ibada ba za ta karbu ba kaga Kirista suna da'awar suna bautar Allah kaga waɗansu sun bar aure sun bar yin wanka sun je sun zauna a cikin wata hasumiya mai tsawo ba sa cin daɗaɗɗen abubuwa ba sa aure ba sa cakuɗuwa da mutane wai duk saboda suna son su tsarkake kansu su kusanta zuwa ga Allah amma da yake wannan abin da suka kirkirowa suka yi ba annabawan Allah ne suka kawo musu ba Allah madaukakin sarki bai karba daga gare su ba aka sa musu suna batattu aka ce mu nemi tsari daga mu bi tafarkin su ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah kaka shirar da kanka kai mu tafarkin wanda kai fushi ga akan su wala waɗanda suka bace kamar yadda yazo a hadisi sune nasara to saboda ne saboda wannan sharadi na ilimi din sun rasa shi dan haka addinin nan ya zamanto addini ne wanda ya hada a ikhlasi wato din Allah da kyautata alaka da Allah da kuma ilimi da haka ne za a samu daidaituwa akan tafarkin yarda Allah to ilimin nan sharadin sa ya zamanto dan Allah domin ibada ne wajibi ne shi ma ya zamanto saboda Allah shi kansa sai mu zo mu dabbaka masa waɗannan sharadai na karba aiki wanda shi ne ikhlasi da mutaba'a ikhlasi da koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kansa ilimin in muka dabbaka masa wannan sharadi na ikhlasi zamu ga kan cewa kenan dole ne mu tsarkake niyya wajen yin ilimin mu mutum ya fito daga gida domin tafiya wajen da zai sami ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fito daga gidansa ya tafi masallaci domin ya nemi wani ilimi ko kuma domin shi ya yada wani ilimi to kamar ya fita jihadi ne fi sabilillah kamar ya fita yaki ne fi sabilillah kuma mun san wanda ya fita yaki fi sabilillah an ce fitarsa da safiya ta awa daya ko fitarsa da yamma ta awa daya yafi abinda duniya ke yafi duniya da abinda ke cikin ta gabaki daya la ghadwatun fi sabilillah aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha haka yazo a cikin ingantaccen hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma fitar da zai kafarsa tayi turbaya domin jihadi domin akan tafarkin Allah to wannan kafar ba za ta shiga wuta ba wannan kafar ba za ta shiga wuta ba saboda haka yayin da mutum zai fito daga cikin gida da niyyar ya zo neman ilimi yana cikin ibada ne kurar da kafarsa za ta yi wannan ibada ce za ta yi masa shaida ranar kiyama amma sai ya cika sharadin ya fita ne saboda Allah saboda neman yarda Allah saboda neman abin da zai karanta shi zuwa ga Allah dan haka koyaushe ya kamata mu rinka jaddada wannan niyyar shi yasa ne kamar yanda ya shahara ana yawan fadan wannan maganar wanda a cikin rayuwar Shehu Usman dan Fodio ya kasance yana yin wa'azi dukkan daren Juma'a ranar Alhamis kafin ya fita zai tsaya a soron gidansa kafin ya fita wajen jama'a ya dan tsaya kadan haka da alamar yana waɗansu maganganu ne a zuciyarsa sannan ya fita wajen mutane wata ran sai ɗansa sarkin musulmi Muhammadu Bello ya tambaye shi wannan Muhammadu Bello ya kawo kisar a cikin Infaqul Maisur littafinsa na tarihin kasashen mu na nan kasashen Hausa ya tambaye shi naga kullun ka fito zaka tafi wajen wa'azi sai ka tsaya a soro me kake faɗa ne a cikin zuciyarka yace ina tsarkake niyyata ne in sake halarto ta in zan fita dan ya zamanto fitar da zan yi nayi ta ne saboda Allah sannan kuma kare ya zamanto na gafala ban halarto da niyya ba naje kawai na rinka aiki saboda an sa abu ya zamanto jiki ina halarto da niyya saboda haka abu biyu ne ita kanta niyyar kar a gafala da ita a halarto ta sannan kuma a tsarkake ta zamanto saboda Allah to ba wai kuma kawai ana wannan sharadi idan mutum bai cika shi ba ya zamanto ya rasa wani alkhairi ne a'a in mutum bai cika shi ba kawai ya rasa alkhairi bane ya janyo makansa bala'i idan ya nemi ilimi ba dan Allah ba ya janyo makansa bala'i saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man irtaga ilman mimma yuradu bihi wajhu Allah aw man talaba ilman mimma yuradu bihi wajhu Allah لا يتعلمه إلا ليصيب أرضا من الدنيا لم يرى رائحة الجنة. wanda ya nemi ilimi wanda wannan ilimi Allah ake nema da shi shi bai je ya nemi ilimin ba sai dan kawai ya samu wani abu na duniya in aka ce abin duniya wannan ya hada ko wata dukiya ta duniya ko kuma daukaka ko alfarma ko a ce mutum yayi ya zama to fitacce babu kamar sa wanda duk yayi ilimi domin ya samu ɗaya daga cikin wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai ji ƙanshin aljanna ba ƙanshin aljanna kuma mun san kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wani hadisin ana jin sa daga tafiyar shekara 500 saboda kaga idan mutum bai kyautata niyyar ba ba wai kawai zai rasa alkhairi da albarkar da ke cikin ilimi bane a zai janyo maka kansa ma bala'i ne dan haka kun ga kenan wajibi ne farkon abin da zai mu tsarkake niyyar mu a wajen sha'anin neman ilimi ilimin nan ibada ne kuma abinda ake samu a wajen Allah muna ji yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fitar sa'a ɗaya da safi domin sa ko da yamma domin sa yafi duniyar da abinda ke cikin ta yafi wannan daukakar da kyakkyawan ambaton da za a gaya da za a faɗa gare ka yafi a cika maka account ɗinka da kuɗaɗe duk yafi wannan yafi duniyar gabaki ɗaya da abinda ke cikin ta sannan yana daga cikin aibin da yake bata niyya a cikin ilimi wani lokaci zaka ga waɗansu ɗaliban ilimi suna neman ilimi din ne domin su zo domin ilimin ya zama to abin jayayya da musu da a ce wani mutum ya zo da wani sabon abu wanda ba wanda ya sani sai shi to shi ma wani yana daga cikin hadari domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man talaba ilman liyubahi bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha wa yasrifu ilayhi anzarun nas lam yara raihata al-janna yace wanda ya nemi ilimi dan ya zo ya rinka alfahari da shi wajen malamai to na san kaza nima na san kaza ko kuma ya jayayya da shi da wawaye jahilai wanda ba sani ba yazo ya kama musu kullun in yazo ya karanta wani abu wanda yake wadansu ba sani ba sai yazo ya dasa musu ai ta musu da shi ai ta gargama ai ta jayayya ya ji wani sabon abu ko kuma dan ya sa mutane ya zamanto shi kawai ake kallo kullun zai kawo sabon abu domin ya zamanto kan cewa ai yau kullun sai an samu shi ake so a ji dan zai kawo wani abu wanda ba a saba jinsa ba to wanda yake neman ilimi dan haka shi ba zai ji ƙanshin aljanna ba saboda haka waɗannan abubuwa dole ne wato mu kiyaye su sannan daga cikin bayan sharaɗi na neman ilimi akwai ladubba wanda ya kamata a kula da su daga cikin ladubban neman ilimi shi ne mutum ya sani cewar majalisin ilimi da ake zama a cikinsa majalisi ne wanda mala'iku suke zuwa wajen dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa akwai waɗansu mala'iku a bayan ƙasa ana ce musu as-sayyahun wato masu siyaha masu kai komo tafiya kawai suke a bayan ƙasa aikin su kenan abinda suke nema su sami majalisin da ake ambaton Allah daga sun samu majalisin da ake ambaton Allah sai su kira junansu su ce ta'alaw ila hajatikum ku zo ya zuwa ga abin da ya fito da ku abin da ya sauko da ku ƙasa kuke yi abin da kuke nema ku zo ku cika aikin ku sai su zo wajen su lullube su kuma Allah madaukakin sun gama lokacin da za su zauna sun tashi sun tafi Allah madaukakin sarki zai tambaye su cewa me kuka bar bayina suna yi ce mun san ban suna ambaton Allah Allah ya tambaye su me suke nema Allah suna nufi ce maka Allah suna neman rahamarka ne me suke jin tsoro Allah suna jin tsoron ibadarka ne sannan Allah ya ce ku shaida cewa na gafarta musu to da kaga majalisin da yake da irin waɗannan bayin Allah lallai ya kamata a kiyaye shi da kyakkyawan ladabi kar ya zamanto ya sashen zance yana afkuwa a wajen ko kuma wani abu wanda yake bai dace da koyarwar addinin musulunci ba saboda mala'ikun nan suna da karinci a wajen Allah madaukakin sarki, suna da girma a wajensa. Da haka mutum ya kiyaye kyakkyawan ladabi a cikin majalisin ilimi. Shi yasa ne kamar yanda zamu zo, kamar yanda zamu gani daga cikin rayuwar shi marubucin wannan littafi Imam Malik, ya kasance idan zai fito majalisin da ake karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yayi wanka, yayi alwala, sannan ya samu tufafinsa kyawawa wanda suka fi kowanne kyau, ya sanya su, sannan ya shafa turare, ya tura gashinsa da jikinsa da turaren wuta, sannan ya zo ya zauna cikin nutsuwa. In ya zauna kuma cikin nutsuwar, mutane kawai suke yi, ba wanda yake magana, sai idan shi ne ya yi magana. Kuma kafin Imam Malik, haka aka watanta mana majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sifanta shi, ne inda Al-Qadi Iyad yake cewa a cikin Ashifa, majlisu ilmin wa haya, majalisin ilimi ne da kunya, majalisi ne na ilimin, aka zauna ana neman ƙari ne a wajen, ana neman ƙarin ilimi, ko majalisi ne na kunya, ba a zancen batsa, ba a rashin mutunci a wajen, zama ake yi a cikin nutsuwa. Kamar yadda aka sifanta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka zauna a majalisin ilimi, kai ka ce akwai tsuntsu ne akan kafadarsu, suna gudun, in sun motsa tsuntsun zai tashi. Wato yanda suke haɗa kansu, su haɗa tunaninsu da zuciyarsu waje ɗaya. Sannan yana daga cikin muhimman abubuwa ladabi na ilimi, ɗalibin ilimi ya kiyaye abin da ya karanta. Mutum ya kiyaye abin da ya karanta, domin bai san lokacin da bukata za ta taso gare shi ba. Yau idan shi ɗalibi ne yana halartar wajen ilimi, yana tambaya ana ba shi ansa, gobe fa shi za a tambaya ya rinka ba da ansa. Kuma da haka ne za a kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma, ya zamanto waɗansu sun bujima, sun zabura, sun karanta sunnar, sun haddace ta, sun kiyaye ta, sun fahimce ta, sun kiyaye ta, domin su isar da ita ga sauran al'umma. Domin idan waɗanda suke yi yau sun kau, su kuma ya zamanto su za su ci gaba da shi. Don haka hanya mafi, don haka yake da muhimmanci mutum ya kiyaye ilimi. Yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum wajen kiyaye ilimi, mutum ya karanta abin da za a karanta kafin a yi karatu, saboda ya gane wurare da suke da rikici, da wurare da suke da wahalar fahimta, domin idan bayani bai zo ba a kansu, shi yayi bayani ya amfana, sauran jama'a ma su amfana. Sannan kuma bayan an yi karatun, ya koma ya yi mudakararsa, ya koma ya karanta, ya maimaita don ya haddace wannan karatun da zai yi na ilimi da karantawa da zai yi. Kamar ya zauna ne yana ta yin tasbihi ko yana karatun Al-Qur'ani, domin mudakarar ilimi tasbihi ne, kamar yadda Abu Darda yake daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ɗauki littafin ilimi inda da kyakkyawan niyya kana karantawa, kamar tasbihi ne. Wata ran Imam Malik yana zaune a majalisinsa na ilimi, ɗaya daga cikin almajiransa Abdullahi ibn Wahab yana karatu a wajensa, sai aka kira sallah da alluna a hannun Abdullahi ibn Wahab da yake rubuta hadisai da yake ji daga wajen Imam Malik. Ana kiran sallah, sai tattara allunansa, yayi zumbur zai miƙe, sai Imam Malik yace menene haka, yace a an kira sallah ne, zan tashi ne nafila. Sai ce to ai abinda kake zaune kake yi bai fa abinda ka tashi kace zaka yi yanzu ba, indai niyya ta inganta. Wato zamanka a gaba a majalisin ilimi kana karatu, shi kansa ba koma bayan ka tashi kai ta sallah bane, kamar kai ta yin sallah, kamar ka rayu da wani lokacin naka da sallah ne, indai niyyar ta inganta. Saboda ka zauna kana karanta ilimi don ka kiyaye shi, ka fahimce shi, ka ɗauke ma kanka jahilci, kuma ka sanar da al'umma idan ya zamanto wani hukunci ya ɓuya gare su, ko matambayi ya tambaya ka sanar da shi, wannan in ka yin wannan da kake yi kamar tasbihi, kamar ibada kake yi, kamar tasbihi ne, kamar ka zo ne ka ta subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Wannan gajeriyar shimfiɗar da zan yi kenan akan neman ilimi. Sai kuma shimfiɗa ta biyu akan shi imamuna Malik, wanda zamu karanta littafinsa. Yana da kyau mu san wane ne wannan bawan Allah, duk da yake saboda a waɗansu yan uzurce-uzurce akwai abubuwa da dama na ƙistarsa da ba mu samu da abin nan ba zan iya halarto su ba, wanda akwai littafi siyar alamin nubala wanda ya zaɓo labarurruka muhimmai daga cikin rayuwarsa wanda ya kamata a ce da inda da lokaci isasshe shi ya kamata mu karanta. Imam Malik an yi rubuce-rubuce akan rayuwarsa, Ibn Abdulbar ya rubuta littafi a kansa da shi da Abu Hanifa da kuma Imam Shafi'i. Mun san dai wayannan su uku suna daga cikin malaman da suka kafa madhabobi din nan guda uku daga cikin hudu din. Hakanan Al-Qadi Ibn Ash-Shifa ya rubuta littafi wanda ya kawo labaruka masu yawa masu tsawon gaske akan rayuwar Imam Malik, littafinsa da ake cewa Tartibul Madarik, wanda ba ma kawai rayuwar Imam Malik ya kawo ba, rayuwar dukkan manya-manyan malamai da suka kasance akan ilimin da Imam Malik ya bar shi, malamai da suke bin mazhabarsa tun daga almajiran Imam Malik har zuwa zamanin shi Al-Qadi Iyad. Yana wanda yake yawanci waɗanda za su yi rubutu akan rayuwar Imam Malik duk za su ciro ne daga maganganun Al-Qadi Iyad. Sanin rayuwar waɗannan mutane yana da albarka ƙwarai da gaske, domin kamar Imam Shafi'i shi ne yake cewa ambaton salihan bayin Allah yana rayar da zukata. Yana da muhimmanci a san su saboda mu gane cewa waɗannan mutane ne waɗanda suke bani Adama, ba ma'asumai ba, ba annabawa ba ne, gaskata annabawa suka yi, suka bi al'amarin annabawa, Allah ya ba su matsayin da ya ba su. Don haka mu ma idan muka gaskata annabawan Allah, muka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muka yi koyi da sunnarsa, mu ma irin wannan ba abu ne mai gagara ga Allah maɗaukakin sarki ba ya ba mu kyakkyawan matsayi irin kutankucin matsayin da ya ba mu waɗannan salihan bayin Allah. Imam Malik yana daga cikin waɗanda ake cema tabi'ut tabi'in, wato masu bin mabiya. Mabiya su ne wato mabiyan sahabbai, in ka ji an ce attabi'un wato wanda suka ga sahabbai kenan. Sahabbai kuwa ana nufin waɗanda suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam, suka gan shi ko da sau ɗaya ne, suna musulmi kuma suka mutu a cikin musulunci. Da wannan matsayin da suka samu na ganin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowane ɗan al'umman nan da zai zo baya, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, mutane da suka fi kowaɗanne a bayan ƙasa su ne ƙarnin da nake ciki, wato tsarana su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. Bayansu sai waɗanda suka zo bayansu su ne attabi'un. Tabi'i shi ne wanda ya ga sahabi, ko da sahabi ɗaya ya gani ya zamanto tabi'i. Sannan kuma waɗanda suka zo bayansu bayan tabi'ai su ne tabi'ut tabi'in, to su ne tabakar fi Imam Malik kenan, waɗanda suka ga tabi'ai. To Imam Malik yana daga cikin wannan tabaka ta uku, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su ne fiyayyen wannan fiyayye su ne fiyayyu a cikin wannan al'umma. Bayansu ne za a so mu samu makaryata marasa cika amana, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin ƙarshen hadisin. Amma dai waɗannan su ne lokacin da hasken musulunci ya fi ƙarfi, kuma su ne suka kiyaye addinin musulunci suka yaɗa shi ga duniya baki ɗaya. Imam Malik sunansa Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari. Asalinsu mutanen Yemen ne, kakanninsa su ne suka taho daga Yemen suka zo suka zauna a Madina, don haka ake ce masa al-Himyari. Himyar suna daga cikin ƙabilun Larabawa da suke ƙasar Yemen. Da ya zo ya ɗauki abin nan Usman ibn Ubaidillah ɗan uwan Talha ibn Ubaidillah, ya ɗauke shi ya zamanto kamar shi ne wato mai masaukinsa. Shi wannan kakansa Imam Malik da ya zo ya ɗauke shi kamar ya zama shi ne mai masaukinsa. Shi yasa za ka ga ana ce musu maulat taymiyyin, maula, in kaji an ce maula, abinda ake nufi da al'arabci da maula shine wato wanda yake bawa aka yantar da shi. To amma su ba bauta bane, su ba bayin Usman bin Ubaidillah bane, zuwa suka yi suka maida Usman bin Ubaidillah mai masaukin su, sai ya zamanto kamar wani ubangidansu, kamar mutum ne ya zo daga alal misali daga wani gari, ko daga Lokoja, ko daga Bida, ko daga Kefi, ko daga dai wani gari ko Zaria. Idan ya zo yana bako a Kano, sai ya samu wani wanda yake fitacce a wannan unguwar, ya zamanto shi ne mai masaukinsa. Duk wani abu da ake so, in wani ma ɗaurin aurensa za a yi a gidan wannan mai masaukin za a yi, in ma wani abu ne sai ya zamanto kamar shi ne waliyinsa. To kaga ba wai ubangidansa ba ne, shi yasa ban ce ubangida ba, ya ce mai masauki. To haka ma Imam Malik suka kasance, shi yasa Imam Malik yake kin a ce masa shi maula ne, saboda shi ba bawa ba ne, iyayensa ba bayi ba ne. Abinda yasa kenan wannan bayanin na so na yi shi, saboda wanda zai kanta tarihin Imam Malik zai ga wannan yana kin abinda yana kin a rinka sifanta shi da cewa shi maula ne. Imam Malik an haife shi a bisa sahihin magana a shekara 96 bayan hijiran manzon Allah, a shekara 93 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shekarar da wannan shekara da shekarun kadan bayan ta da shekaru kadan kafin ta, shekara ce wadda take al'umma musulmi suka ga musiba babba ta mutuwar manya-manyan malaman Madina a wannan zamani suka mutu. Daga cikin wanda suka mutu a shekarar da aka haifi Imam Malik akwai Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq da kuma Salim ibn Abdullah ibn Umar. Suna daga cikin malamai guda bakwai bujiman malamai masana Al-Qur'ani da Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina, wanda suka shahara da cewa malamai bakwai faqihai al-fuqaha as-sab'a ala kullu man la yaqtadi bi a'immati fa qismatuhu diza anil haqqi kharija فخذهم ابو بكر اروه قاسم وسليمان فخذهم ابو بكر اروه قاسم ابو بكر فخذهم ابو بكر وفخذهم ابو بكر اروه قاسم سوسو بكاي ني نا بنت بيتن اما ذلك سنايان سو ده ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ده اروه بن الزبير dan Zubair ibn al-Awwam dan nana Aisha dan yatta da Salim dan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab da Sulaiman ibn Yasar maulan Maimuna bawan Maimuna ne matar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yanta shi da Kharija bin Zaid ibn Thabit da Sa'id ibn al-Musayyib da kuma ana uku shine wadan suke cewa Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf wadan su kuma suke waɗansu kuma suke cewa ba shi bane suke kawo mai makonsa Al-Qasim ibn Abdurrahman Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq su bakwai. To a shekara daga shekara ta 90 zuwa shekara ta 100 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan dukkanin su suka mutu. Shine wani daga cikin bayan Allah yake cewa duk wanda yake so ya ga yaya ilimi Allah yake dauke shi a cikin al'umma yazo ya ga abin da yake faruwa a cikin shekarun, domin da haka ne ilimi yake tafiya. Idan manyan malamai suka mutu, sai ya zamanto mutane sun wayi gari ba su da malamai, sai jahilai su zamanto malamai, sai a tambaye su kan al'amari, sai su fatawa ba da ilimi ba, su bace hanya su batar da sauran mutane. Haka nan Allah, wato Allah baya ba a wayewar gari a ji mutane sun tashi Al-Qur'ani Allah ya tsare shi daga cikin zuciyarsu. Inna Allaha la yanzi'u al-ilma intiza'an min sudurin nas, Allah baya cire ilimi ya cire shi daga cikin zukatan mutane bayan ya ba su, amma yana dauke ilimi ne da mutuwar malamai. To da waɗannan malamai suka mutu a shekarar aiwa cikin wannan shekaru aka haifi Imam Malik. Imam Malik an haife shi a gida na ilimi, domin shi kansa mahaifinsa Anas ibn Abi Amir ya daga cikin manyan malamai, waɗanda da yawa daga cikin malaman Imam Malik almajiransa ne, kuma uwarsa ita ma daga gidan ilimi ta fito. Saboda haka ne ma tun yana yaro ya fara neman ilimi, yana cewa yana yaro uwarsa ta daura masa rawani, tace masa ya je majalisin Rabi'a, Rabi'atul Ra'i, kafin ya soma karatu ya kula ya ladabin ya ake ladabi a majalisin Rabi'a, ya koyi ladabi kafin ya soma koyan ilimi tukuna, sai ilimin ya zama to nurun ala nur. Ya koyi ladabi tun yana dan kankan yaro ta daura masa rawani, tace ya je majalisar ya ga yanda manya suke neman ilimi. Shi yasa ake son yara ko da kanana ne a rinka halartar da su majalisar ilimi, dan su rinka ganin yanda manya suke abu, dan ya zamanto suna abu na mai. In yaro aka ga yana wato mu wani lokaci musamman mata za a ga suna kyare yaro a ce wannan yafi manyance, a rinka ganin wai abin aibata yaro ne yafi manyance. To ai wannan manyancen haka ake so, ya kula da dabi'ar manya dan ya zamanto ya samu rinjayen hankali, ya samu rinjayen tunani, komai zai yi sai ya ga yaya ake yi, yaya manyan suke yi. To dama abin da ake nufi da hankali kenan. Hankali wato abinda zai maka linzami, abinda zai yi linzami shine ake kira hankali. Idan mutum zai yi abu zai tambayi kansa yaya ya kamata ya, to kaga yana akwai linzami kenan tare da shi. Amma in ko zai abu kawai gaba gadi to wannan babu linzami tare da shi. To Imam Malik ya taso a cikin gida na ilimi tun yana dan karamin yaro ya fara karatu. Dan haka a lokacin da ya kai dan shekara 29 har ya fara ana shekara 21 har ya fara fatawa, har ya kasance yana da majalisi a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma bai yi fatawa ba, bai soma ba da fatawa a Madina ba, sai da malamai 70 kowannen su fitaccen malami ne, sai da ya masa shaida cewa ya cancanta ya rinka soma fatawa, ba wai kawai zuwa ya kafa kansa ba, ba kuma certificate ya kawo ta cewa ya fita daga cikin kulliyatul hadith ko daga makarantar hadisi ko daga jami'ar Madina ko daga makamantan wannan, a'a malamai ne masana suka yi masa shaida, suka yi masa shaida cewa shi ahali ne yayi wannan. 70 yace waɗanda yake kowannen su yana da rawani mai amawali, irin rawanin nan da ake yi mai amawali, asali yana daga cikin rawunan da mutanen Hijaz suka kasance suna yi, kuma yana daga cikin alamar malamai a wancan lokaci. Ya kasance yana da tsantseni wajen neman ilimi, ba kowa yake karatu a wajensa ba, sai ya binciki mutum, sai wanda ya dace. Wataran an samu wani daga cikin almajiransa, Habibul Warraq ake ce masa, wani shine wanda yake rubuta hadisai an zo majalisinsa. Waɗansu daga cikin malamai sa'o'in Imam Malik, kowanne daga cikinsu ya bada dinare guda ɗaya, aka tara masa dinare uku, shi kuma gashi ya yi sabon aure ba kuɗin shefane, aka tara masa dinare uku, aka ce dan Allah mu muna Imam Malik ne mana kwarjini, ba za mu iya zuwa mu tambaye shi ba, akwai wane da wane da wane, fitattun malamai ne a Madina, amma Imam Malik baya zuwa karatu wajensu, bai ɗauki ilimin hadisi daga wajensu ba, da Allah ka je ka tambaye mana shi me yasa bai yi ba. Shikenan Habibul Warraq yaje ya samu ana karatu, kowa an yi kawai da Imam Malik a majalisinsa, in ba cewa yayi in ba shi ne yace ai magana ba, ba a magana. Sai shi Habibul Warraq yace ya Aba Abdullah, nayi sabon aure kuma gidana ko tsaki babu, aka tattaro mun kuɗi har dinare guda uku, aka ce in zo in maka tambaya. Shi ne ya yi murmushi ya ce tambayi tambayarka, ya ce wane da wane da wane, me yasa baka riwayar ilimi a wajensu? Sai Imam Malik ya yi shiru, sannan sai ya ce wannan ilimi amana ne kuma yana da ahalinsa, akwai mutane wanda su ne suka cancance shi, duk wanda ka ga ban ɗauki ilimi daga wajensa ba, to shi ba ahali ne a yi riwaya daga wajensa ba. Sai raka ba kowa yake riwaya daga wajensa ba wai dan yana da ilimi. Yake Imam Malik yake cewa na akwai mutum sun fi 70 na gansu, wanda kowanne daga cikinsu idan aka zo roƙon ruwa inda zai ɗaga hannu ya ce Allah ka shayar da mu ruwa, ina fata Allah zai karɓi addu'arsa. Yace amma na ƙi riwayar ilimi daga wajensa, saboda me? Saboda ba masanin ilimin bane, mai ibada ne ka je ya zauna da ibadarsa, amma sanin ilimi, sanin wannan amana ta Allah, shi ba ahalin wannan bai, don haka ban karɓi ilimi daga wajensa ba. Ba kowanne ne kaga kan cewa ya ce malam shi ne ya zamanto malam ba, sannan bayan wannan tsantseni na kan shi yasa ne dukkan wani mutum malaman hadisi suka hadu akan cewa dukkan wani mutum da Imam Malik ya yi riwaya daga wajensa to amintacce ne in dai har ka ganshi a cikin littafin Imam Malik amintacce ne shi yasa aka tambayi Imam Malik kan wani mutum shin amintacce ne a yi riwaya a wajensa za a karɓi hadisin sa yace ka ganshi a cikin littafi na yace ban ganshi yace to da amintacce ne da ka ganshi sai kawai mutum daya shine wanda Imam Malik mutane ba su yarda da shi ba Abdul Karim ibn Abi al-Makhariq al-Basri wanda daga cikin malaman Basra yace shi kuma Imam Malik aka ce masa sai duk tsantsenin ka kaje kai riwayar hadisi daga wajen wannan haka kawo hadisin sa a cikin littafin ka sai ce wallahi ya yaudare ni da yawan sallarsa da kyan sallarsa ba dan garin bane ba dan Madina bane ba kone yazo kuma ka'idar Imam Malik ke cewa in ba dan gari ba dan Madina wanda ya sani baya riwayar ilimi daga wajensa sai ka dan sai irin su Ayyuba ibn Abi Tamima As-Sakhtiyani ɗaya daga cikin malaman Basra aka tambaye shi cewa yaya wannan mutumin Iraq ne shi ma kuma kaje kai riwayar ilimi gare shi dare da cewa Ayyuba yana daga cikin manya-manyan malaman al'umman nan yace ba abin da ya burge kayatar da ni akan al'amarinsa sai dai ya kasance idan aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya rinka yin kuka duk wanda yake wajen sai ya ji tausayin sa saboda san annabi sallallahu alaihi wasallam dake cikin zuciyarsa yace saboda haka na rike shi wajen riwayar hadisi daga wajensa duk da cewa ba dan garin mu bane to haka Imam Malik ya kasance wajen zaben ilimin sa to haka nan ma wajen bayar da ilimin ga al'umma sai ya tace ba kowane ilimi ne yake isarwa ga al'umma ba sai wanda ya tace an ruwaito an zo an ce masa dan uwanka malamin mutanen maka Sufyan ibn Uyayna ya fi ka riwaya daga malamin ku ibn Shihab az-Zuhri me yasa haka sai yace dukkan abinda naji daga wajen ibn Shihab az-Zuhri shi zan zo in gaya wa mutane in ne haka ai na cuci al'umma in ne haka ai na cuce su wato ma'ana sai ya tace sai ya take ya ga wani abu ne yafi inganci kuma wani abu ne yafi maslaha a cikin ilimin wanda ya cancanta ya sanar da shi sannan ya sanar da shi shi yasa bai gushe ba littafin sa dinnan na Muwatta yana take shi sai da ya zamanto haka hadisai ne masu yawa shi yasa Imam Shafi'i yayin da Imam Malik ya rasu ya shiga gidansa sai ya ga taskoki cike da wato cupboard drawer cike da littafai na ilimi na hadisi ya ruwaito hadisai da dama wanda wani zai dauka cewa Imam Malik bai san wannan hadisin ba amma ya ruwaito shi bai ruwaito da shi ga al'umma ba bai isar da shi ga al'umma ba Imam Shafi'i yace na shaida ma Allah cewa Imam Malik Allah ka nufa da ilimin ka tunda inda so yake a ce babu kamar sa ai komai yaji hadisi ya ruwaito hadisai da dama wanda wani zai dauka cewa Imam Malik bai san wannan hadisin ba amma ya ruwaito shi bai ruwaito da shi ga al'umma ba bai isar da shi ga al'umma ba Imam Shafi'i yace na shaida ma Allah cewa Imam Malik Allah ka nufa da ilimin ka tunda inda so yake a ce babu kamar sa ai komai yaji haka zai nan da nan kamar yanda yanzu ake yi daga an ji wani sabon hukunci nan da nan sai ga mutum abin nan ya zo majalisi ya tara jama'a yace to kun san abu kaza din nan da ba a yi ai gashi ya ji wani sabon abu to shi kuwa ilimin sa da yake Allah ya nufa sai ya tsaya tukuna ya ga menene yafi dacewa da yardar Allah menene yafi inganci menene yafi kawo maslaha ga al'umma sannan zai ruwaito shi ga al'umma shi yasa ya dauki shekaru masu yawa shekara wajen 40 yayi yana tace littafin nan na Muwatta wajen riwayar sa ya kasance yana da almajirai masu yawan gaske dan an zo daga ko ina na duniya ana neman ilimi a wajensa bal hakikatan ma akwai hadisi da aka ruwaito daga a cikin sunan Tirmidhi wanda Abu Huraira ya ruwaito cewa yushiku an yadriban nas akbad al-ibil yatlubuna al-ilm fala yajiduna aliman a'lama min alim al-Madina Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kusa lokaci da zai zo mutane za su rinka bugun hantar raquma ma'ana bugun hantar raquma za su daura sirdi akan raƙuni su ba zama cikin duniya neman ilimi, ba za su taɓa samun ilimi, ba za su taɓa samun malami da ya fi malamin Madina sani ba. Wannan hadisin malaman hadisi suna da magana a kansa, waɗansu sun inganta shi, waɗansu sun ce bai inganta ba. Sahihi dai Abu Huraira ne ya faɗa. To kuma Abu Huraira ne ya faɗa hukuncin irin wannan hadisin cewa daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji. Dan Abu Huraira ba zai san abin da zai faru ba sai abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ɗaya daga cikin malaman da suka rawaito wannan hadisin sa'o'in Imam Malik ne, malamin mutanen Makka, Sufyan ibn Uyayna, yace na tsaya na yi tunani akan wannan hadisin, na ga ba wanda wannan hadisin ya hau kansa in ba Imam Malik ba. Shi ne malamin Madina da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa mutane za su tafi neman ilimi ba su taɓa samun malami kamar sa ba, domin kafin shi a zamanin tabi'un babu wani wanda yake ya zamanto fitacce. Kowa wanda yake zaka ga akwai babban malami ne, zaka samu akwai wanda yake sun yi kunnen doki da shi. Amma a zamanin Imam Malik ga malaman, manya-manyan malaman, amma ba wanda ya kunnen doki da shi, ba wanda ya kai shi wajen mutane su zo daga ko ina na duniya suna neman ilimi wajensa. Shi yasa ne wata ran malamin Qur'ani na Madina, Ibn Abi Kathir, ɗaya daga cikin malaman Al-Qur'ani na mutanen Madina, wata ran ya zo ya kawo ma Imam Malik a wata ƴar takarda, wato ba ku takarda ba, fata da ake rubutu a kai, mun san da ana rubutu a fata da takarda da sauransu. Sai ya kawo masa wannan fatar, Imam Malik sai ya ɗaga darduman sa ta sallah ya sanya ta a ƙarƙashinta. Sai bayan an gama karatu mutane sun tafi, sai ya kirawo ɗaya daga cikin almajiran sai ya ce mai komin wannan takardar, ya ɗauko masa ya ɗauka ya karanta, yake ya karanta masa. Ibn Abi Kathir mafarki yayi cewa wata ran an zo an ce yana cikin bacci, aka ce ku zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci yana raba alkhairai. Yace sai ya shigo cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duka a cikin mafarki yake gani. Yace sai ya zo ya ga inda kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, an bude shi, ɗakin Aisha an bude shi, ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a wajen, mutane duk sun zo sun kewaye shi. Sai ya ce akwai wata kataska da na zo da ita, na ba ma Malik ya raba ma mutane, ku je wajen Malik ku karɓi wannan taska, ku karɓi rabonku. Ya ce sai abin nan shi ne, sai ya farka, shi ne zo yake ga ma Imam Malik wannan mafarkin. Imam Malik ya ta kuka saboda farin ciki, nuni ne akan cewar abin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi daga cikin ilimin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya yada a cikin al'umma. Dan haka daga ko ina aka zo, Imam Adh-Dhahabi sai da yace ya kirga daliban da suka zo wajen Imam Malik neman ilimi, wanda kowa yayi riwayar ilimi mai yawa daga wajensa, sai da ya kirga mutum 1400. Za a zo masa daga nisan, wannan kuma wannan ba zai hana shi ba, in an zo masa daga nisan duniya za a tambaye shi kan ilimi, in bai sani ba yace bai sani ba. Wani mutum ya taba zuwa masa daga Iraq da tambayoyi wajen 40, ya zo ya tambaye shi, Imam Malik tambaya hudu kawai ya ansa masa, sauran kowace tambaya sai ce ban sani ba. Sai ce ya Aba Abdullah, na zo maka tun daga Iraq, tafiyar kwana wajen 40 ce fa zuwa Madina, tun daga Iraq na zo maka da waɗannan tambayoyi, ko mutanen Iraq ne suka aiko ni, kai ne fa malamin Madina wanda ake maganarsa a ko'ina, na zo maka da tambayoyin nan, amma duka ce baka sani ba, sai guda hudu kawai. Yace ina koma mai zan gaya mutane na, yace ka gaya musu cewa ka zo ka tambayi Malik bai sani ba. Yace ka zo ka tambaye shi bai sani ba, kuma ai ba aibi bane. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, kadan aka ba ku daga cikin ilimi, ka zo ka tambaye shi bai sani ba. To haka Imam Malik ya rayu a cikin irin wannan. Akwai daga cikin malaman Madina wanda ya shahara da matsayi da zuhudu da yawan ibada da tsanani wajen inkarin miyagun ayyuka, musamman akan sarakuna da shugabanni. Ana ce masa abin nan Abdul Aziz ibn Abdullah al-Umari. Wataran ya rubuta ma ya kaita da Imam Malik, ya rubuta masa wasiƙa kai, yana kiransa cewa wannan abin da ka tsaya kana kai na harkar jama'a, kullum kana zaune cikin jama'a kana bada ilimi da sauransu, ya kamata lokaci yayi da zaka kebance ka kebanta ka shagara da ibada ka shagara da kanka ka kyale al'amarin mutane shine sai Imam Malik ya rubuta masa yace Allah madaukakin sarki ya raba ayyuka kamar yanda ya raba dukiya a cikin mutane wani Allah ya bashi dukiya mai yawa wani ya bashi kadan inna Allah qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq haka yace masa Allah ya raba dukiya kamar yanda ya raba arziki a cikin mutane yace wani mutum zaka ga Allah yayi masa fatahi a cikin ibada amma Allah bai bashi karfin yin jihadi ba wani mutum Allah ya bashi karfin yin jihadi amma bai bashi karfin ya fitar da dukiyar sa ya batar fi sabilillah ba ko menene ya je yayi amma a ce masa a fitar da kobo to wannan abin tashin hankali ne tabi'a ce haka Allah ya halitta mutane kowa akwai abin da Allah ya bashi kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi kowa muna ba su Allah yake daga cikin kyaututtukan ubangijinka wannan da wannan kowanne yace ni kuma Allah madaukakin sarki yayi mun budi a cikin ilimi kuma na yarda na amince ina godiya ga rabban da Allah madaukakin sarki ya bani kuma ina fata da ni da kai kowannen mu akan alkhairi yake wassalam kaji wannan sani na al'amarin Allah wajen Imam Malik to ba zai yi al'umma gabaki daya a taso naka ba yace kowannen mu akan alkhairi yake ko bai yadda ba cewa ya bar wannan abin da yake yaje ya kama sha'anin ibada domin yana ganin shi kansa wannan rabo ne wanda Allah madaukakin sarki ya bashi saboda haka ya tsaya akan abin da Allah ya bashi tantini akai wannan yana daga cikin hikimomin da suka zo da Imam Malik yana daga cikin hikimomin maganar sa kuma yake cewa malami ba shine wanda idan hukunci ya fuye ga mutane shi zai san menene hukuncin Allah ba wannan ba shine malami ba malami shine idan ayyukan alkhairi guda biyu suka zo zai fahimci wanne ne ya fi alkhairi ya kaddamar da shi akan wanda yake da alkhairi amma bai fi ɗayan alkhairi ba in kuma sharri biyu suka zo zai gane wanne ne ya fi tsananin sharri ya hakura ya bashi wato ya yadda da shi ya nisanci wanda ya fi tsananin sharri wannan shine malami wato wanda yake ya san abin da ake ce masa fiqhul aulawiyat wanda yanzu wadansu malamai kamar irin su Sheikh Yusuf al-Qardawi suke magana akan sa wato fahimtar wani abu ne yafi cancantar a aiwatar da shi wata barna ce tafi cancantar a kawar wani gyara ne yafi cancanta a kawo wannan shine fahimta shine fiqhu a cikin addini malamin da ya san wannan shine malami na hakika a kawai da Imam Malik ya ce to gaskiya kisan labarin sa Imam Malik suna da yawa wadanda suke suna da shauki kwarai da gaske wanda daliban ilimi za su iya komawa cikin juz'i na 8 na siyar alamin nubala ko kuma tartibul madarik ko kuma shi littafin Ibn Abdul Barr al-Intiqa fi fadli thalathati al-a'immati al-fuqaha dukan za a samu kyakkyawan bayani akan rayuwar Imam Malik yana daga cikin abin da ya faru ga Imam Malik a kusan karshen rayuwarsa jarabawa da Allah madaukakin sarki ya yi masa dama mun san jarabawa ɗaya daga cikin abubuwan da Allah yake ma bayin Allah ne domin ya ba su shugabanci na jagorancin al'umma waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Allah yake muka sanya su suka zama to jagorori wajen tsoron Allah da suke shiryar da mutane da umarnin Allah yaushe lamma sabaru yayin da suka yi hakuri kuma suka zama to masu sakankancewa ne da ayoyin Allah sun sami ilimin kuma ake musu jarabawa suka yi hakuri to in suka yi wannan sai Allah ya ba su shugabanci a cikin al'umma kamar yadda ya faru ga Annabi Ibrahim yayin da Annabi Ibrahim Allah ya ba shi ilimi sai Allah ya jarabce shi daga cikin jarabawar aka ce ya yanka ɗan nasa da ya yi shekara wajen 90 da wani abu bai samu ɗara ya samu aka ce ya yanka shi yana ɗan shekara wajen 80 da wani abu aka ce ya yi kaciya da fatanya irin waɗannan jarabobi Allah ya yi ma Annabi Ibrahim sai Allah ya sanya shi zaman to imaman linnas wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama to haka ne yawancin malamai ma za ka ga sun gamu da irin wannan Imam Malik shi ma ya gamu da wannan Imam Malik ya ruwaito hadisin cewa hadisi da wanda yake mursal ne cewa talaqul mukrah wanda aka tilasta shi yayin saki idan mutum yana da matarsa aka zo aka zaro bindiga aka ce ko ka take ta ko in kashe ka ko kuma abin nan mai mulki ko abin nan mai karfi sai Allah ya isa yazo ya same shi yace ko ka take ta ko kuma a daina ganin ka ba za ka mutu ba ma za a daina ganin ka to in aka tilasta shi yaje yayin sakin to Imam Malik yace wannan sakin bai yi ba Imam Malik ya rawaito wannan hadisi to kaga dai wannan yana da alaka da siyasa a zahiri ba shi da alaka da siyasa amma masu mulki sai suka gano da yake masu mulkin ba irin masu mulkin wannan zamanin bane waɗanda suke abin nan fahimtar su ragagga su wa'ancan masu mulkin na wancan zamanin su kansu gogaggun malamai ne suna jin wannan fatawar sai suka gane kan cewa akwai harkar siyasa a ciki kamar wato ana za a yi amfani da wannan hadisin da Imam Malik ya rawaito da wannan fatawa ta Imam Malik a ce idan aka zo aka tilasta ma mutane su kai mubaya'a ga shugaba ga sarki to mubaya'ar bai'ar tasa ba sai ba sarauta tasa ba ingantacciya ba ce shi ne ma'anar saboda haka a lokacin nan gwamnan Harun al-Rashid a lokacin nan shi ne khalifa a Madina Jafar ibn Sulaiman da aka zo aka gaya masa sai ya tura waɗansu daga cikin yaransa cewa da aka je majalisin Malik kai masa tambaya akan wannan don mu samu hujja ya masa tambaya Imam Malik ya bada ansa bisa wajibin ilimi sai ya sa aka je aka kamo Imam Malik aka cire masa tufafinsa aka rinƙe masa bunala sai da hannunsa ya zazzago daga cikin wannan abin daga cikin kafadarsa daga wannan ball and socket din nan ta kafada sai da hannunsa ya zazzago ya zama to ya dade a kwance yana rashin lafiya saboda kawai wannan maganar da yayi saboda wannan fatawa da yayi yayi hakuri akan wannan bai canza matsayinsa ba bai daina riwayar wannan hadisin ba bai dawo ya canza fatawar ba ya ce to ai da mun ce kaza yanzu kuma al'amarin fa ya canza yayi wannan ba haka ya tsaya kyan shine Imam Zahabi yake cewa al'amarin Imam Malik bai gushe ba a cikin ƙarin ɗaukaka gare shi bayan wannan jarabawa da Allah maɗaukacin sarki ya yi masa sai Allah ya daɗa ƙara ɗaukaka shi shi yasa ma har a wata shekara da shi Harun al-Rashid ya zo hajji da ya zo hajji sai ce ai aka bau sai ya sa sai an ra sai ya inda Jafar inda gwamnansa na Madina ya zo ya sa aka tuɓa Imam Malik aka yi masa bulala shi ma sai an tuɓa gwamnan an yi masa bulala a cikin jama'a Imam Malik ya ce masa majiya da Allah cewa ya kyale shi yace shi ya yace har kuma ya kyale shi yace ya yace tunda abu ne wanda aka yi masa saboda Allah dan haka neman ladan zai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to haka malamai suke za Imam Zahabi yake cewa to haka malamai bayan Allah suke idan musibar ta zo idan Allah ya jarabce su da waɗansu ba shagaltuwa suke da waɗannan mutane ba sai su shagaltu da abin da suke yi su manta da su waɗannan Allah ne ya jarabce su da su suke wani abu wanda yake na al'amarin Allah Allah maɗaukakin sarki ya isan mana al'amarinsa bai tsaya ya yi ta rigima da Jafar ibn Sulaiman ba ana ta fito na fito ya tsaya ya zamanto ga kamf ɗin Malik ga kamf ɗin gwamnati ai ta ba ta kashi a'a ya ci gaba al'amarin da yana batun ilimi ne ya ci gaba da harkar iliminsa ya kyale Jafar ibn Sulaiman har Allah ya zo ya bayyana falalar Imam Malik yana daga cikin falalar Imam Malik da Allah ya bayyana bayan abin nan a lokacin wannan naci Harun al-Rashid ina kifin san ba Harun al-Rashid bane lokacin Abu Ja'far al-Mansur ne wanda yake kafin shi Harun al-Rashid dai a zamanin sa Imam Malik ya rasu Abu Ja'far al-Mansur ne khalifan da ya zama to kafin shi Abu Ja'far al-Mansur wata ran yazo ya sami Imam Malik ya masa tambayoyi da ya amsa masa yace ban taba ganin mutum mai hankali da ilimi kamar ka ba yace ni kuma in Allah ya yarda dukkan maganganunka zan sa a rubuta su a yi hada su a cikin dukkan garuruwa littafin ka muwatta din nan a sanya shi a dukkan garuruwa ya zamanto shi kawai za a rinka karantawa ba za a karanta komai ban ba littafin ka ba yace a ya amirul mu'minin kada kai haka sai sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadu a bayan kasa, kuma kowannen su ya yada ilimin da ya samu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu kuma wannan abin da muke akai na Madina shi muka samu malaman mu da suke zamani da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka kiyaye mana. Dan haka sai bar mutanen kowace alƙarya da abin da yazo musu na ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hannun sahabban da suka zo wajen. Kaga dama ce fa lokacin Imam Malik ya samu a ce yau babu shi ya zama to lashe ni kallahu a duniyar musulmi. Amma yake a karkai haka ya duba maslaha. Haka nan yana daga cikin hangen nesa Imam Malik ya duba maslaharsa. Shi dai Abu Ja'far al-Mansur wata ran yazo ya same shi. Yace ga ɗakin Allah na Ka'aba an rusa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan gudun cewa mutane ba su dade da shiga musulunci ba da ya rusa Ka'aba. Da ginin a ginin da take a lokacin ya maida ita gini guda daya ai mata kofa biyu a sanya ta a duka foundation din Annabi Ibrahim domin Ka'abar a yayin da take a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka da Qurayshawa suka tashi gina ta sai kudi sai ya zamanto abin da yake hannun su yayi karanci ba za su iya gina dukkan bangwayen da tsawon su ba. Daya bangon da tsawon sa bai kai ba sai suka yi dan karamin gini iya kirjin mutum shine Hijrar Isma'il wanda ake gani wajen dawafi za ka gani ana zaga shi ai hannun wajen iyakacin Ka'aba yake. To rashin kuɗi ne yasa basu gina ta a yadda take ba yadda Annabi Ibrahim ya assasa ta. To da Abdullahi ibn Zubair ya zamanto sarkin Makka a lokacin sa sai ya rusa Ka'aba yayi ta kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gina ta. Da aka kace Abdullahi ibn Zubair Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan kai sai yasa aka rushe Ka'aba aka mai da ita a duka ginin yadda take na jahiliya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zai rushe din. To shi Abu Ja'far al-Mansur da yazo ya san waɗannan abubuwa da suka faru da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambayi Imam Malik yace menene ra'ayinka ya Abu Abdullah in rushe Ka'aba in gina ta kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai gina ta kamar yanda Abdullah ibn Zubair yayi. Sai Malik Imam Malik yace ya Amir al-Mu'minin kada kai haka, kada ka maida Ka'aba ta zamanto abin wasan siyasar sarakuna. Kowane sarki yazo bai gidan siyasar sarkin da ya gabace shi ba sai ya rushe Ka'aba ya sake wani ginin nasa har ya zamanto kwarjinin Ka'aba a cikin zukatan mutane ya fita. Kaji wannan abin gashi dai ai barin Ka'aba a bisa wannan barna ne tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kansa da ba dan gudun wata barnar mai girma ba da ya maganin wannan barnar. Barnar mai girma shine mutane za su yi ridda. To shi Imam Malik wannan irin hikima ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amfani da ita Allah ya fahimtar da shi ita cewa abin a hakura da wannan barnar bisa a ce za a kawar da ita da wani gyara da zai kai ya zuwa ga barnawa da tafi wannan barnar shi ne mutane ya zamanto kan cewa sun daina ganin farman ɗakin Allah. To yana daga cikin irin hikimomi na addinin din Imam Malik. A ƙarshen rayuwar Imam Malik ya kasance ya keɓance al'umma baya zuwa sallar juma'a ya dawo baya zuwa sallar jama'a ya dawo ma baya zuwa sallar juma'a ya daina karatu na ilimi. Aka tambaye shi menene yake cewa ba kowane mai uzuri ne zai bayyana uzurinsa ba. To shi yasa masu malaman tarihin sa suka yi ta saɓani kan me waɗansu sun ce ya sa a ƙarshen rayuwarsa ya samu cutar yoyon fitsari ne. Waɗansu kuma dai sun ce tunda Imam Malik ya ce ba kowane mutum ne zai bayyana uzurinsa ba a hankali irin na Imam Malik sai dai mutum kawai ka shita ka faɗa. Amma shi ya ce ba kowane mutum ne zai bayyana uzuri ba kowane uzuri ne za a bayyana shi ba. Yana da uzuri saboda haka ya keɓance al'umma ya zamanto ya kasance a gida. Wanda yake uzurin da halarta masa rashin halartar sallar jama'a da rashin halartar sallar juma'a. Ya kasance a cikin gidansa kullum da an tambaye wata baiwa tasa menene abin da yake shagaltuwa da shi a cikin gida. In yana cikin gida ba abin da yake ɗauki hankalinsa illa alƙur'ani da karatunsa. In yana cikin gida abin da yake kenan karatun alƙur'ani. Ya yi rashin lafiya wanda a cikin daren da zai rasu ya karanta wannan ayar lillahi al'amru min qablu wa min ba'd da wannan kalma da wannan aya ya cika al'amari na Allah ne a farko da kuma a ƙarshe. Da ita ya cika ya rasu a shekara ta 179 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Safar. Littafin sa da ya rubuta al-Muwatta, abinda ake nufi da al-Muwatta wato shimfidaddiyar hanya wadda ba abinda za ka yi sai dai kawai ka zo ka ji ta kamar kwalta din nan wadda ta gagara a yi mana a kiyaye mana amincinta. To haka in aka shimfiɗa kwalta mai rage ma direba? Sai bi to al-muwatta ga duk wanda yake son ya bi tafarkin addini kwaltarsa shine al-muwatta dan daga cikin wata'a ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to al-muwatti'una aknafa wato yana yaban mu'mine masu shimfida sashin su kowa ya taka shi yadda masu saukin hali haka ake son mu'mine ya zamanto mai saukin hali ya shimfida sashin sa ko wato kowa zai iya zuwa ya samu sauki a wajen sa alladina ya'lafuna wa yu'lafun ma fitar zakatun mutane kuma ake suke iya suna da samu su za cikin sauki za su hadu da mutane kuma cikin sauki kowane mutum zai hadu da su dan ba ruwan su ba su da girman kai ba ta ganin su wadansu ne masu saukin kai to al-muwatti'un wato masu shimfidawa to ita wannan al-muwatta wadda aka shimfida to al'ada ne a wannan zamanin a yi rubutun littafai an rubuta littafai da dama a zamanin Imam Malik mutane wanda suke ta'annin sa bal da yawan mutane ma sun rubuta littafin su sun sanya masa suna al-muwatta shi yasa ne har aka je aka ce mai Imam Malik ya Aba Abdullah kowane malami ma rubuta muwatta yake yi kai ka kira littafin ka da wani suna mana amma sai kai ma ka kira shi muwatta kowa ma muwatta yake rubutawa sai ke ce masa wanda aka yi dan Allah shi ne zai wanzu yanzu wace muwatta kake ji in ba muwattar Imam Malik ba ita kadai kake ji zai shekara 200 da nawa in ka lissafa daga shekarar ma da Imam Malik ya rasu 179 ka tace daga hijira 1426 abinda zai baka masu lissafi to yau dai gashi dai iyakacin shekarun nan kullun aka karanta ta hasken karatunta da albarkacin karatunta yana sauka cikin kabarin Imam Malik kun ga albarkan yin abu dan Allah kenan sai Allah madaukakin sarki shi zai tunda shi nasa ne sai Allah ya karbe shi in ya karbe shi sai ya kiyaye shi ya tsare shi ya sai albarkace shi wannan ba wai ana cewa sauran muwatta'at din su ba Allah ba a yi su dan Allah ba ko kuma Allah bai karba ba wannan Allah madaukakin sarki shi ya san niyyar kowa amma Allah madaukakin sarki yana da falala falalarsa kuma ga wanda yake bayarwa amma abin da yake nunawa shine cewa tabbas littafin Imam Malik littafi ne wanda bawan Allah nan Imam Darul Hijra yayi shi saboda Allah domin neman yarda Allah domin gashi alamun karbuwa din ta zo daga Allah madaukakin sarki a littafi ne wanda malamai da dama sun ruwaito shi kuma a malamai da dama sun yi masa kirari sai daga cikin manyan almajiran Imam Malik wanda shi akan kansa wannan almajiri na Imam Malik babban malami ne malamin Imam Ahmad ibn Hanbal ne Abdurrahman ibn Mahdi al-Ambari ɗaya daga cikin malaman Kufa yake cewa duk wanda yake son littafin da zai wadatar da shi akan bayanin menene Allah ya halatta menene Allah ya haramta to ya kama muwatta Imam Shafi'i kuma yake bayan littafin Allah ba littafin da yake littafin Imam Malik amfani a wata riwaya yake cewa ba littafin da yake littafin Imam Malik a daidai da gaskiya bayan littafin Allah to kila wannan zai sa mutane su ce to me yasa aka ce littafin Sahihul Bukhari da Sahih Muslim su ne ingantattun littafai wanda suka fi kowane littafin inganci bayan Alkur'ani bayan kuma ga muwatta ga abin da aka faɗa a kansa to wannan saboda fa'ida ga ɗaliban ilimi da su karatun mustalahul hadith malaman hadisi sun yi bayanin cewa a lokacin Imam Malik akwai abubuwa waɗanda suke ya sa su a cikin muwatta ba gundarin hadisi ba ya sanya kamar maganganun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun tabi'ai da shi kansa ra'ayinsa a cikin littafin ba kawai hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bane su kuma in tantance fa hadisai ne kawai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a cikin hadisan ma Imam Malik zai iya kawo maka hadisi wanda yake ba hadisi ne wato muttasili ba wato da isnadin sa tun daga kansa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo shi da yanke sahabin da ya ruwaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗe shi ba wanda a wajen malaman hadisi daga baya su sun dauki wannan yana daga cikin illa dake cikin riwayar hadisi a wajen Imam Malik ba illa bace saboda rashin ambaton sahabin ba wai saboda ba a san sahabin bane an san shi kawai bai faɗa bane saboda taƙaitawa ko kuma saboda ba dole ne sai ya faɗe shi ba to waɗannan shine suka ce a wajen sauran abinda ilimin hadisi ya tabbata akai daga baya domin ilimin hadisi shi kansa farowa yayi mataki ya hau akwai lokacin da ya zamanto kan cewa an gama tauna shi, an gama shimfiɗa ka'idodinsa gabaki ɗaya, wanda haka ya faru ne kusan bayan sai Imam Malik. Sai Imam Malik sai daga cikin waɗanda suka fara asasa ilimin hadisi. Daga baya ya zo ya kai ya zuwa ga wato ƙoƙolinsa, wanda a lokacin waɗansu abubuwan da malaman hadisi suka tabbatar a lokacin sai Imam Malik hukuncinsu ya sha bamban da abin da ya tabbata a zamanin sauran malaman hadisi. Da haka suka ce to su Imam al-Bukhari da Muslim sun tafi a bisa ka'idodin da malaman hadisi suka sanya bayan ilimin hadisi ya kai gayar nunarsa. Saboda haka sun zamanto kan cewa sun fi, suka zamanto ingancinsu ya fi ingancin al-Muwatta, tare da cewa kusan gaba yawan hadisan Muwatta din duk suna cikin Bukhari da Muslim. Imam al-Bukhari in ya tashi riwayar hadisi daga cikin Muwatta, ko dai riwaya daga Muwatta din Abdullahi ibn Yusuf al-Tirmidhi, ko Abdullahi ibn Maslamah al-Qanabi, ko Yahya ibn Abdullahi ibn Bukayr, ɗaya daga uku daga cikin manya-manyan almajiran Imam Malik da suka rawaito Muwatta. Shi kuma Imam Muslim in ya tashi riwaya daga cikin Muwatta, zai riwaya ne daga wajen Yahya ibn Yahya an-Naisaburi. To wannan riwayar ta Muwatta ku da muke karantawa riwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi ce. Dukkaninsu riwayoyi ne na Muwatta, sun sha bamban wani lokaci da ƙarin hadisai da raginsu. Waɗansu hadisan da ke cikin wannan Muwatta ba za ka same shi a cikin waccan Muwatta ba, waɗansu wata magana ta Imam Malik da ke cikin wannan riwayar ta Muwatta ba za ka same shi a cikin wannan riwayar ba. To amma malamai sun yi ma wannan littafin hidima mai girman gaske. Daga cikin waɗanda suka yi masa hidima akwai Abu Yusuf ibn Abdul Bar, wanda ake ce masa Hasibul Maghrib, wanda ya mutu a shekara ta 463, babban malami ne a ƙasar Spain. Ƙasar Spain ɗin nan ta yanzu fa, da a can yake, da ƙasar musulmi ce, babban malami ne daga wannan ƙasar yake. Shi ya rubuta sharhi babba na Muwatta ɗin Imam Malik, yana nan an buga shi juz'i 26 har da faras ɗinsa. Shi kansa da ya rubuta littafin hakkirari yake masa, yake cewa samiru fu'adi min 30 hijjatin, mai abokin hirata da daddare tun shekara 30. Shekara 30 ya tare da wannan littafin, ba shi da abokin hira da daddare sai wannan littafin, sai ya rubuta shi ya gyara shi shekara 30 ya yana yi sharhi akan Muwatta. To saboda littafin da ya yi, to in ya tashi sharhinsa, kowane hadisi idan ya zo na Imam Malik na Muwatta sai ya bayyana a kowace Muwatta wadda riwayata ta zo wajensa ga yadda aka ruwaito hadisin, ko kuma a wannan Muwattar babu wannan hadisin amma a waccan Muwattar akwai wannan hadisin. Duyye waɗannan bayanai shi ya sa littafin, saboda yadda ya ƙayatar da al'umma aka ce to gashi ya ƙayatar da al'umma, amma ba wanda suke fa'idantuwa da shi sai manyan malamai. Don haka ya ɗan taƙaita shi a cikin wani littafi wanda yake sauran mutane ma za su karanta. Shi ne ya taƙaita shi, ya share isnadin riwayoyin da ya kawo, ya rubuta, amma shi ma ɗin sai malaman ya rubuta al-istifkar. Kun gan shi al-istifkar shi ma wajen abinan juz'i 30 ne, amma an yi masa wata taba'a a juz'i 8, wanda kowace matsala zai kawo bayanin hadisi da sharhinsa da hukunce-hukunce da aka ɗauka daga wannan hadisin da bayanin mazhabobin malamai tun daga zamanin sahabbai har zamanin Imam Malik. Ba kawai zai kawo mana ra'ayin Imam Malik ba, zai kawo har ra'ayin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i. Ya daga cikin waɗanda suke ma wannan littafin hidima Al-Qadhi Abul Walid Al-Baji, Sulaiman ibn Khalaf Al-Baji, shi ma littafi biyu ne, ya littafi Al-Istiqsa wanda yanzu babu shi littafi, babban littafi ne shi ma, amma shi ma sai yake ɗaliban ilimi sun ce masa wannan littafin da ka rubuta malamai ka rubuta ma, da aka ka taƙaita mana shi mu ɗaliban ilimi yanda za mu karanta shi. To sai ya taƙaita shi, yana nan juz'i 7 yanzu, al-muntaqa sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i. Ya daga cikin waɗanda suke ma wannan littafin hidima Al-Qadhi Abul Walid Al-Baji, Sulaiman ibn Khalaf Al-Baji, shi ma littafi biyu ne, ya littafi al-istiqsa wanda yanzu babu shi littafin, babban littafi ne shi ma, amma shi ma sai yake ɗaliban ilimi sun ce masa wannan littafin da ka rubuta malamai ka rubuta ma, da aka ka taƙaita mana shi mu ɗaliban ilimi yanda za mu karanta shi. To sai ya taƙaita shi, yana nan juz'i 7 yanzu, al-muntaqa fi sharhi al-muwatta lil-baji, al-muntaqa shi kansa sai malama yanda yayi, amma a wancan zamanin ɗaliban ilimi ne yayi ma. Sannan ya daga cikin waɗanda suke ma wannan littafin sharhi, wanda suke shi ma yana nan suna nan abin nan a littafin abin nan an buga shi az-Zurqani malam Zurqani malamin hadisi a cikin karni na 9 wanda shi ba Zurqani malamin fiqh ba wanda ya sharhi Mukhtasar shi ma yayi sharhin sa akan Muwatta wanda yawa-yawan abubuwan da ya kawo bayanan da Ibn Hajar mai sharhin Bukhari yayi wajen sharhin hadisan shi ya kawo a cikin littafin sa saboda Ibn Hajar mun san yayi sharhi na Bukhari wanda babu kamar sa to duk hadisi inda yana cikin Muwatta inda hadisin Muwatta yana cikin Bukhari sai kuma ya ga maganganun da Ibn Hajar yayi sai kawo fa'idodi daga cikin maganganun ya sa a cikin sharhin sa shi ma yana da littafi ne wanda yake kyakkyawa za a fa'idanta da shi daga ciki kuma shine wannan littafin wanda wani daga cikin bayin Allah ya sayo juz'ai yake araba a masallaci dan a rinka karantawa Tamirul Hawali na abin Imam Suyuti ne tafsiri shi ma yayi sharhin Muwatta a cikin wannan littafin Tamirul Hawali wanda juz'i guda ɗaya ne shi ma yayi sharhin da takaitacce amma bai kula da janibin bibiyar riwayoyi kamar yadda sharhin Ibn Abdul Bar yayi ba sannan daga cikin sharhin da ake da shi na Muwatta akwai Aujazul Masalik na Al-Qadi wannan Sheikhul Islam wannan Zakariya Al-Ansari wanda ya zauna a Madina malamin Pakistan ne ya zauna a Madina ina jin bai fi shekara bai cika shekara 100 ma da mutuwa ba shi ma sharhin sai yana da girma na Muwatta wajen juz'i 20 yana nan shi ma ina nan a kasuwanni ana sayarwa ɗaliban ilimi za su iya fa'idantuwa da waɗannan sharhohi domin su ƙara fahimtar abubuwan da wannan littafi ya ƙunsa na ilmance a gurguje bari mu karanta hadisi na farko kawai waye zai ga mana baki ما جري دي كرن تامنا صلى الله على سيدنا فدخل عليه سوره الزبير واخبره ان المغيره بن كوبا اخر الصلاه يوما وهو بن كوبا فدخل عليه ابو مكرم الانصاري وقال ما هذا يا مغيره عليك قد عليك ان المغيره ربى راسه صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم صلى
ثم ضاع بهذا الرجل ثم ضاع بهذا الرجل وقال له ابن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عمر او ان الدين هو الذي اعطاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ووقف الصلاه قال عمر كذلك كان يقول علي وزيد الانصاري يحدث عن علي.
كده بقى كان حديثنا وقال عروه قال أروى
قال أروى وكان الحديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الجنة العصر والشمس في مدرجها قال عن قولها
إمام مالك ya fara da wannan ya kira littafin farkon sa babi na littafi na farko kitabu wuqutis sala littafin lokacin sallah Imam Malik ya fara da wannan sabani yanda yawancin littafan hadisi da fiqh suke farawa da kitabu tahara tunda tsarki ana yin ta ne kafin sallah to shi sai fara da lokacin sallah wuqut jam'u waqt ya fara da lokacin sallah to bayanin malamai anan shine hikimar Imam Malik shine cewa ai farkon abin da ake ya kamata mutum ya sani lokacin sallah dan sai lokacin sallah ya shiga sannan za a neme shi da ya tsarki to da kai so mu sani lokacin sallah tukuna sannan in lokacin sallah ya shiga to sannan sai wajibi na farko ya zo masa shine tsarki domin ya sallah saboda ka wajibin farko ya san lokacin sallah shi yasa sai ya bude littafin sa da bayanin lokacin sallah qala haddathani yahya ibn yahya al-laythi me riwayar wannan littafi a da isnad ne zuwa ga dan wanda ya rawaito daga Imam Malik wanda ya rawaito daga Imam Malik shine yahya ibn yahya al-laythi daga cikin mutanen Andalus mutanen Spain dan sa Ubaydullah shine ya rawaito littafin daga wajen sa shine yake fada saboda sai an kawo isnadin littafin na Imam Malik maimakon mu fara kana Malik sai a kawo isnadin har zuwa shi Yahya ibn Yahya al-Laythi an Malik ibn Anas ibn Shihab sunansa Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri ɗaya daga cikin manyan malaman Imam Malik kuma yana daga cikin fitattun malamai na ilimin hadisi a Hijaz a zamanin shine Umar ibn Abdul Aziz lokacin yana shine abin nan shine a zamanin sarakunan Bani Umayya suka nemi ya tara ilimin hadisi bayan suka nemi ya tara ilimin hadisi Umar ibn Abdul Aziz shine nemi ya tara ilimin hadisi ya duba abin da yake wajen Amra da abin da yake wajen Urwa ya tattara na ilimin Aisha ya fitar da littafin hadisi yana daga cikin manyan malaman Imam Malik wanda ya rufe daga muwatta a wajensa anna Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam ɗaya daga cikin halifofin musulunci waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su istiqama akan daidai har waɗansu suna ganin ma yana daga cikin khulafa'ur rashidun saboda yanda ya tsaya da adalci shekara biyu kawai ne da wata biyar yana mulki amma a zamanin sa sai da ta kai cewa in aka fito da zakka sai mutum ya fito da zakka yana neman wanda zai ba mu zakka ya rasa saboda an tabbatar da adalci har babu mabukata bayan babu mabukata ba kuma masu san handama kowa abin da ya samu ya ishe shi ka san yanzu koda an dauke talauci in akwai mahandama in ka fita da zakka sai ka samu wanda zai ce zai karba to amma can saboda akwai tsoron Allah abin na albarka daga Allah in aka tashi za a fitar da zakkar kowa ya wadata domin yana ganin sifar karɓar zakka ba ta hau kansa ba shi ba miskini bane shi ba fakiri ba sai da kace mike tayar da zakka sai rasa wanda zai karba aka samu kuma aminci a zamanin sa to da ya kasance gwamna kafin ya zamanto sarki na duniyar musulmi baki daya yaje a Damascus ya kasance gwamnan gwamna ga Abdul Malik ibn Marwan a nan Madina sannan ya zamanto daga baya ya zamanto gwamna ga Walid ibn Abdul Malik duk dai a Madina a lokacin sa ne aka rushe dakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka shigar da su cikin masallaci aka shigar da ɗakin Aisha cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan har kafin shi ba a shigar da kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masallaci ba anna Umar ibn Abdul Aziz akhara salata yawman cewa ya jinkirta sallah wata rana an ce Talha ibn Zubair ko wata ibn Zubair ɗaya daga cikin manyan malaman Madina guda bakwai ɗin da muka ambata ya shiga wajen sa fa akhbarahu sai ya bashi labari cewa Mughira ibn Shu'ba ya jinkirta sallah wata ran alhali yana sarkin musulmi a Kufa ina ganin saboda kurewar lokaci zamu tsaya anan domin mu samu mako mai zuwa insha Allah sai mu fara karatu a sabu saboda masu dauka lokaci ya kusan cika kada ya zamanto an sa musu gidi a cikin an sa mana gidi a cikin karatu alaikum assalam tambaya batun ci gaba da karatu wai koda tafiya ta taso wanda yake kuma din akwai batun haji da sauransu indai lokacin yazo za dai wannan rana dai za a rayar da ita insha Allah da wani karatun amma ba da muwatta ba mu wata din Allah ta in Allah ta na ji haji na dawo zan ci gaba da karatunta insha Allah
malam
subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.